أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وتدبره آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم منا مع الله تبارك وتعالى بوديا ديبا مديكو نا sake zama a rana ta biyu a yau ranar alhamishi wadda ta ke biyu da watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina hakan kuma shi yayi daidai da alhamishi kwana na 19 wanda yake na wata na biyu shekara ta 2026 bayan aihuwa annabinmu annabi Isa alaihi salam insha Allah ta'ala kamar yadda aka yi alƙawari kenan za mu ci gaba dangance da wannan tafsiri na alƙur'ani mai girma cikin suratul mulk wadda Allah da ikon shi duk da yake jiya ranar budewa kenan mun samu aya 5 a cikinta insha Allah yau za mu ci gaba kenan daga aya ta 6 a cikin waga sura mai girma wadda take suratul mulki ko kuma tabaraka tabarakal ladzi bi yadihil mulk to da yadda Allah za mu saurari tilawa har yanzu dai dangance da ita waga sura daga bakin Al-Rahma amma za ya karanta mana daga yadda muka tsaya daga aya ta 6 kenan abinda ya kai aya ta 10 insha Allah ta'ala ko 11 bismillahir rahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
khairan da muna godiya da wannan tilawa da muka saurara daga bakin shi wannan alarama Allah ya saka da alheri yau kamar yadda na faɗa ci gaba ne dangance da wurin da muka kwana a cikin tafsiri na wagga sura ajiya cikin ikon Allah bayani ya gabata dangance da abin da ya shahi wurare da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana a cikin wagga sura domin mu tsaya mu dibe su da idan basira domin mu gano ikon Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin waɗannan wurare Allah tabaraka wa ta'ala ya zana mana sama cewa mu daga idanuwanmu mu yi duba ya zuwa sama wadda take Allah ya kawata ta da tarmamu da kuma rana da wata diba kuma da zamu yi zuwa ga ita sama ba dan komai bane sai dan mu gane girman Allah mu gane gwaninta Allah da kuma kwarewar shi dangance da halittar abubuwan da yake shi ne ya halitce su ashe akan haka bayani ya gabata cewa wannan sama da waɗannan tarmamu suna daga cikin ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala wanda alƙur'ani mai girma yake mu nuni zuwa gare su domin mu azdu kuma mu gane da girman Allah tabaraka wa ta'ala a yau kuma kamar yadda na faɗa waɗannan ayoyi da al-ramma ya karanta sun fara ne da magana irin tanadi na azaba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ma kafirai kafiran da suke an yi ta musu kira an yi ta gwada musu ayoyin Allah amma kuma ba su hankaltu ba kuma ba su wa'azdu ba akan haka suka ci gaba da bijire ma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin waɗanga ayoyi za mu ji wuraren da Allah zai nasa waɗannan kafirai a cikin wutar jahannama ya zamanto ta zame musu wuri na baƙin ciki dangance da ƙaryatawar da suka yi ma ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala akan haka bayan shi kuma ayoyin sun zakkaro mana irin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala dangance da mutanen su ko da suka yi imani da Allah ba tare da sun ga Allah ba kuma ba su ga wuta ba ba su ga aljanna ba amma suka yarda da Allah suka yi imani da shi to akan su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya musu tanadi su kwa sabanin waɗancan kafirai su kuma za su shiga aljanna Allah Ubangiji ya samu a cikinsu aya ta farko ta shidda wadda al-ramma ya karanta ita ce take cewa walil ladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir wannan aya tana ba mu labari dangance da waɗannan mutane wanda suka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka yi inkari da ayoyin Allah suka ƙaryata Qur'ani suka ƙaryata dukkanin waɗansu abubuwa wanda manzanni suka zo da su suka bayyana musu domin su yi imani da Allah haka kuma suka ƙaryata cewa Allah ɗaya ne suka dinga kame-kame kuma suka dinga ƙaryace-ƙaryace akan shi ne Allah ya ce ya tanadar musu makoma wadda ta fi kowace makoma sharri ta fi kowace makoma rashin daɗi ita ce mi azabar jahannama wanda za su dawwama a cikin wannan jahannama dalilin mi dalilin kafircewar da suka yi ga Allah tabaraka wa ta'ala ashe wagga aya bayanin da take mana kenan irin tanadi da Allah ya yi ma su kafirai wanda suka yi fatali da ayoyin Allah kuma suka ƙi su imani da shi Mala Ibn Kasir in muka diba cikin tafsiri na Ibn Kasir Mala yana cewa yuwaddihu al-aqaf wagga aya da aka dasa ta akan waccan tabiyar mala yace tana karin haske ne dangance da mi iya azaba da Allah ya tanadi da kuma mi bayan Allah ya mana zancan ayoyi da ya kafa domin su kafirai su lura su imani da ma waɗannan shaydanu na aljannai waɗanda suke hawa ɗaya saman ɗaya kamar yadda muka faɗa jiya domin su sauraro bayanai na cikin sama to akan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya musu tanadi na wannan azaba a haka kuma Malam Ibn Kathir yace hatta ittaba'ahum bi zikri azabil kafirin akan haka bayan yayi bayani saman shaydanu cewa su ma Allah ya musu tanadin tasu azaba to kuma sai kara akan haka da su ma kahuran mutane kenan kahuran aljannu da kahuran mutane dukkanin su gaba daya domin ya gwada duk daga cikin waɗannan biyu wanda ya karyata ayoyin Allah kuma ya ki imani da shi ya zamanto bi ne hoda mishi aka yi ya bi ya karyata ko kuma shi da kanshi ne aka gaya mai kuma ya karyata ma'ana bin wasu ne yake cikin karyatawa ko kuma shi da kanshi ya karyata da kanshi to dukkanin su biyu hukuncin su guda ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce dukkanin su biyu kowanne yana da nashi bangare na azaba daga cikin waɗannan mutane a cikin waga magana waga aya in muka diba Malam Ibn Kathir ya ce tabbas akwai kashedi zuwa gawa waɗanda suke karyata ayoyin Allah a nan gidan duniya an gaya musu kuma ba su yarda ba to akwai kashedi a cikin waga aya da muka karanta bayan shi kuma akwai mas'ala a ƙarƙashin waga aya wadda take bayani sama aqida Allah tabaraka wa ta'ala wannan kalima da ya ambata yace bi rabbihim dinna walillazina kafaru bi rabbihim to cewa bi rabbihim wannan kalima tana nuni zuwa ga kafircewar da waɗannan masu karyata ayoyin Allah suka yi sun kafirce cewa Allah ubangijinsu ne kuma sun kafirce ni'imomin da Allah ya musu a cikin gidan duniya suke rayuwa duka sun kafirce da wannan ashe shi ko Allah shi ne mai rayawa kuma shi ne mai ba da dama a rayu a cikin doron duniya kuma ni'imomi duka nashi akan haka kafircinsu he ya zamanto mi wani amsa ne suka bada ta rashin mutunci dangance da ni'ima Allah ya musu ni'ima su kuma sai suka kafirce maimakon su gode su yi imani a he suka yi huto na huto da Allah tabaraka wa ta'ala akan shi ne Allah ta'ala ya faɗa a cikin wata sura suratul ahzab aya ta 64 Allah ya ce inna Allah la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira Allah ya la'anci dukkanin kafirai gaba ɗayan su kuma ya musu tanadin wuta ta musamman wanda ake kira da ita wutar sa'ira Allah ya kare mu aya ta 2 wanda al-rama ya karanta aya ta 7 yace idza uliqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur wannan aya tana nuni zuwa ga mi a lokacin da kafirai ake jefa su cikin wutar jahannama kuma ake kaskantar da su suna kaskantattu wulakantattu wannan aya tana gwada mana wannan lokacin mala yace haisu tastaqbiluhum an-nar lokacin da in sun fada cikin wuta wutan nan zata tarbe su da wani kara duk wanda ya fada cikin ta sai ka ji wuta ta yi wani kara na musamman kuma karan nan duk wanda yake sauraron shi sai ya tsorata shi daga an yamba kafiri sai ta yi kara dan saboda tsananin zahinta cin da take in aka jeho to sai ka ji wani kara ya tashi domin ta tarbe su waɗannan kafirai da ake jefa su cikin ita wannan wuta ba dan komi ba kuma sai dan zahinta da kuma tafasa da take yi kamar tafasa da kuma irin rikitarwa da take da shi ita wannan wuta ta jahannama akan haka Malam Qurtubi wanda yake da littafin tafsiri na tafsirul Qurtubi yake cewa wannan ƙara na wuta shi ake kira ash-shahiq wa huwa sautul ghaniyam mala yace ba komai bane illa sauti ne na tsaba zahin da take da shi in aka jeho wani abu sai ka ji tayi wannan ƙara kuma in za a katamta ƙaran wutar mala yace ana iya misalta shi da kukan jaki amma na harko lokacin da ya daga sautin ne yayi sama kaga dai so da yawa yayi kukan amma sai ka wani bi sai ka zabura ma ka rasa menene akai sai daga baya ka gane jaki ne shi to wannan irin karan nan na jaki kwatankwacin irin shi ne wutar za ta dinga yi wannan kuma Ibn Abbas Allah ya gada shi ya kara mana haske yace ash-shahiq lin-nar kaga wannan karan wuta take yin shi amma kuma shi ma kahurin da aka jefa fa yana yin nashi ƙara in aka jefa shi cikin wuta shine sunan shi az-zafir menene az-zafir mala yace irin da ya kukan jaki amma lokacin da ya sadda yayi ƙasa kafin ya gama kuka ai kukan yana saddawa yayi ƙasa to wannan shine ƙaran kafirai da za su yi in aka jefa su cikin wuta amma ita fa wuta kamar horkon kukan jakin ne haka ne al'amarin ta yake in ta yi ƙara mala yace tabbas wannan ba komai ba ya kawo haka dalilin shi shine karyatawar da ayoyin Allah hakan kuma yayi muni kwarai da gaske dangance da makoman mutum dan adam a ranar lahira hakan haka hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahihul muslim annabi yake cewa yu'ta bi jahannama yawma izin ranar tashin kiyama za a zo da wutar jahannama laha saba'una alf zimam tana da igiyoyi 70,000 wanda ake rike da ita ma a kullum zimamin saba'una alf malikin dukkan igiya guda cikin 70,000 to hallo mala'iku 70,000 suke rike da kowace igiya malikun ya jirunaha mala'ikan kuma suna janye da ita ne za a taho da ita a haka aya ta 8 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce takadu tamayyazu min al-ghayzi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nazir ma'ana ayan nan shine ita wannan wuta a wannan rana tana kai kololuwa fushinta ita kanta wutar ta yi fushi kuma ta kai kololuwa fushi in ka dibe ta mala yace kai ka ce a ranar din duk kafirin da aka jefa kai ka ce fashewa za ta ita da kanta dan tsananin fushi wa yas'aluhum almalaika malaikai kuma suna tambayar kafirin da ake jefa cikin wuta kafin a jefa su tambaya wadda take irin ta kamar zargi suna tambaye su me ya sanya kuka karyata manzanninku me ya sanya kuka karyata ayoyin Allah haka malaikai suke tambaye su kahin ajewa su ki muta me yasa a rayuwarku ta duniya ba ku gaskata Allah ta'ala ba malam zamakshari yana faɗa cikin littafin shi na tafsiri karkashin wa ga aya yace at-tamayyizu huwa at-taqattu wa huwa wasful ghayzi huna huwa at-tamsil li halatin na wannan wuta sifofinta nan da aka bayyana ɗazu mu san da cewa hushinta nan da take yi ba komai bane sai dai wani yanayi ne wanda a ranar tashin kiyama din za a ga wutar ta shiga cikin shi dalilin bi dalilin hushinta ga su waɗannan kafirai wanda suka karyata ayoyin Allah wa hiya laysat mujarradu jamal jamalul muharram ashe malam zamakshari yace ita dai wuta mu gane ba wai wani abu bane wanda baya da rai a'a ita ma Allah da ya halicce ta rai gare ta ita ma wutar da kanta kuma tana jin haushi kuma tana yin fushi game da ni game da saban Allah in ta ga wanda ya saba ma Allah a ba dan komai ba wuta take yin wannan fushi a ranar kiyama sai dan ta dau fansa tawa ta Allah tabaraka wa ta'ala akan su kafirai waɗanda suke ba su yi imani da shi ba kenan tana yi ne dalilin ɗaukan fansar Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarƙashin wannan in muka diba littafi na tafsiri na Baghawi akwai wata ƙissa ƙarƙashin waga aya yake cewa kaga su mala'ikai masu tsaron wuta shugaban su sunan shi maliku, sunan shugaban su maliku hak ake ce mishi. Yas'alunahum su'al taqri, waɗannan mala'ikai suna tambayar ɗan wuta tambaya ta zargi, sai su ce wal hadafu laysa al ma'rifa, tambayar kuma da suke yi ba dan su san menene ya faru ko ko ya akai, a'a, dan dai su kansu ɗan wuta su ƙara tabbatarwa da bakin su cewa shin ba a aiko muku manzanni ba, Qur'ani bai iske ku ba, saƙon Allah bai zo ba, ɗan wuta da kansu za su ringa faɗi wallahi ya zo, wallahi an faɗi mun, wallahi mun ji, amma dai ba mu yi imani ba, amma a yi haƙuri. To ina ranar kuma babu magana haƙuri, tunda aikin da kai a ranar shi ne ake magana saman kanshi. To ɗan mala'iku suka tambayi ɗan wuta irin waɗanda tambayoyi, suna yin shi ne domin ɗan wutan su tabbatar da kansu cewa sun yi alaihin da ake magana saman kanshi. Kenan akan haka Allah sai ya ce to a ƙara musu azaba, ku yi ta ƙara musu azaba a yi ta yi. Fasu'al, wannan tambaya yana ƙara sa kafirai suna ƙara nadama, kuma suna ƙara tunawa ashe a duniya akwai wata dama wadda suka yi wasa da ita, wadda dama ce wadda da ta ba su damar tsira amma suka yi wasa da ita da gangan a cikin duniya. A yau kuma ga su sun zama ceto, Allah Ubangiji ya kare mu. Dalilin shi ne mallam ya ce ƙarƙashin wannan aya har yanzu akwai darasi da ya kamata mu koya a cikin rayuwarmu. Wanne ne darasi? Mallam ya ce akwai hadari ƙwarai da gaske dangance da wa'azuzzuka da muke ji amma kuma muna banza da su kawai ba tare da mun yi aiki da abin da malamai suke faɗa ba. Akwai hadari ƙarƙashin haka, domin su ma waɗannan ɗan wuta ai mun gani cewa da bakinsu sun faɗi an gaya musu sun yi, amma kuma suka yi wasa suka ɓadda wannan dama ta aiki da maganganun manzanni da kuma saƙon Allah ta'ala. A ƙarshe ga yadda ta kai su, ashe mu ma ya kamata ya zama mana darasi cewa in muka saurari saƙon Allah mu tashi bakin gwargwado mu aikata abin da Allah yake so. Mallam ya ce mai hankali shi ke amsa kira na Ubangiji kafin mugun abu ya afku, kafin matsala ta faru to yi ƙoƙari ka amsa kira kafin waccan matsala. Allah ya samu gyara. Aya ta tara wadda mallam ya karanta mun kai nan ku yake cewa okay, qalu bala qad ja'ana nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay'in in antum illa fi dalalin kabir. Ma'ana waga aya ta tara shine kafurai a cikin waga aya Allah yake ba mu labarin cewa su da kansu za su faɗi ne cewa manzannin nan wallahi sun zo kuma mun samu sako duka na Allah ta'ala, su da kansu za su tabbatar da cewa a'a ba ma ƙaryata sakon Allah suka yi ba. A cikin kafirai akwai wanda wawanci sai da ya kai su gami ƙaryata manzanni kuma da cewa su manzannin ke kan ɓata ba su kafiran ba, akan haka suka dinga musu reni suka dinga walakantar da manzannin Allah tabaraka wa ta'ala. Wasu daga cikin kafirai haka wauta ta kai su, ba ma ƙaryatawa kaɗai suka yi ba, a hadda ma walakanci suka dinga ma manzannin Allah tabaraka wa ta'ala. Suka yi inkari suka ce ba su yarda ba da wannan wahayi da Allah yake yi zuwa gare su, wahayi na Al-Qur'ani mai girma wanda Allah yake aiko mala'ika Jibril domin ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo sako a nan cikin garin Makka. To duka wahayin nan suka ƙaryata shi suka ce ba su yarda ba. A ƙarƙashin wannan aya bayan mun fassara ma'anarta, in muka diba tafsiri na Ibn Kathir, littafi na Ibn Kathir, mallam ya fassara waga aya kamar haka, yace yadda da kafirai suke yi da kuma tabbatar da cewa saƙon Allah ya iso gare su amma ba su yi aiki da shi ba, wannan shi yake gwada ni adalcin Allah tabaraka wa ta'ala. Ashe Allah bai azabtar da su ba sai da ya sa aka kawo musu sako kuma hanya ce mahuta suka iya. Ashe wannan azaba tana gwada ni adalcin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bai azabtar da su sai da ya aiko hujja, sai da ya aiko hujja akan su tukun. Amma kaga duk da haka ba su yarda ba, kuma sai yau su da kansu suka tabbatar da cewa sun yarda, amma kuma kaskanci za su zamana tare da kaskanci bayan girman kai da suka yi da kuma fatali da ayoyin Allah a gidan duniya. Wannan shine ma'anar da Ibn Kathir ya ba ita wa aya. In muka diba tauhid tafsiri na Abu Hayyan karkashin wa aya, shi ma Abu Hayyan ya kawo ma'ana kamar haka, yace alwaqahatu, musan da cewa wannan kafirai magana su da suka yi cewa in antum illa fi dalalin kabir, renin da suka ma manzanni da Allah ya aiko, mala yace na cikin wannan fadar ta Allah, in antum illa fi dalalin kabir, kafirai ke faɗa ma manzanni wai ku ne ba mu ba, ku manzannin ku ne kuke kan fata wanda yake mai nisa, bata wanda yake babba, mu rayuwar mu lahiya da wuce, ku ne kan bata domin kun zo da sabon abu wanda bamu yarda da shi ba. Wannan kuma renin nan in muka diba sun ya sa su sun wautar da sakon Allah, sun wautar da manzannin Allah tabaraka wataala. Alhali sako ne mai dauke da shari'a a gare su, wannan zai sa su zamanto cikin bata su da kansu, bata wanda yake babba kuma wanda yake mabayyana. Aya ta 10 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ma'ana wa ga aya ita ce kafirai a ran nan za su dinga nadama suna kuka cewa tabbas mun bata dama da Allah ya bamu a duniya, wallahi ta baci, kuma bayan haka suna ta muqarrina bi annahum, suna tabbatar da cewa wallahi kunnuwansu da suka jiye musu wannan sako bai aiki da shi ba. Wa qawluhum wa uquluhum han kullansu lil bahsi anil haqqi wal amali bihi, han kullansu da ya kamata su yi aiki da shi wajen ne gano gaskiya da kuma aiki da ita wannan gaskiya, to tabbas han kullun nan ba a sa su aka yi aiki da su wurin da ya dace ba, sai su duniya ta rude su da kuma shirme da kuma abubuwa waɗanda suke ba daidai ba. Lamma istahaqqu hadzal masir, akan shi ne suka cancanci wannan makoma ta walakanci, a dalilin shi ne Allah ya musu tanadin wannan makoma. Karkashin waga aya in muka diba tafsiri na Qurtubi, malam Qurtubi yana cewa wurin da Allah ya ce nasma'u inna kun law kunna nasma'u, ma'ana inda ma mun yi aiki da abin da muka saurara, haka kahore suke nadama suna kuka suna fada. Malam Qurtubi ya ce amma kaga wannan as-sama'u din, ma'anar shi shine ma'ana ji din nan shine sama'u ta'ati wal qabul, wai kafirai suna nihin jin nasu da suka yi, ina ma a ce ji ne na biyayya da kuma karɓar saƙon Allah, a sun ji amma kuma sai dai jin su ba na biyayya bane kuma ba na saƙon Allah bane, ba na karɓar saƙon Allah bane. Wal aqlu, malam Qurtubi ya ce hankalin nan nasu kuma suna faɗa su da kansu, ina ma a ce aqlul basirati ne, hankali ne na basira wanda ake aiki domin a tace gaskiya da ƙarya, a'a ba su yi haka ba saboda hankalinsu bai kai su ga gane ita gaskiya ba. Wannan ya sa hankalinsu sai ya zamanto kamar suna da shi amma kuma kamar mahaukata suke wanda ba su tsaya suka yi aiki da shi ba, bai musu umarni ba. Malam Shaukani a cikin Fatahul Qadir yake cewa nafa'is sam'i wal aqli an anfusihim, kahurai a ranar tashin kiyama wurin da za a sa su wutan, su da kansu sun kore ma kansu ji da hankali saboda mi saboda sun san bai musu unhwani a gidan duniya ba saboda kamar ba su da ji din ne kuma ba su da hankali domin ba su unhwana da shi ba fasaru kal haywanat malam shaukani yace eh suka zamanto a duniya kamar dabbobi ko kuma ma abinda bai kai dabba ba haka suka dinga rayuwarsu suna abinda suka ga dama wa bizalika akan haka malam shaukani yace sai suka cancanci su zamanto mutanen wuta da ake kira wutar sa'ira wanda kuma wutan nan za su zauna cikin ta ne har abada ba za su sake wutawa ba nan ne ba matsalar take ga azaba ko kuma makoman mutum a gidan lahira idan mutum ya shiga aljanna to fa ya shiga shikenan idan kuma kahuri ne mutum ya karyata da abubuwan da Allah ya sauko to in ya shiga wuta nan ma shikenan kuma ba zai ƙara wutawa ba Allah ya mu tsare aya ta 11 Allah yake cewa fa'tarafu bi zambihim fasuhqan li ashabis sa'ir ma'ana wannan aya shine Allah bayan sun yarda su da kansu sun yarda cewa an aiko sakon amma ba su imani da shi ba Allah sai hudo hukunci a ranar a wannan rana sai ya ce ayi musu ni ayi anisanta su daga rahamata anisanta su daga rahama Allah bayan laihinsu ya tabbata kuma su ma sun tabbatar da laihin cewa haka yake a lokacin da ko sun ba da hakuri ko sun yi nadama ba ta da umarni kuma aikin banza ne a wannan lokaci kenan wanda aya shi ne take bayani amma muka diba littafin tafsiri na malam Tabari tafsiri na Tabari malam ya fassara wa ga aya sai ya ce wurin da Allah ya ce fasuhqan wannan kalima ta sahaq shine ni anisantar da su nisa mai tsawo mai tsanani anisantar da su daga rahama Allah kuma a kore su daga rahama Allah tabaraka wa ta'ala kora wadda in ko a da wasa ba za su taɓa ganin rahama ba kuma ta Ubangiji daga ran nan sun yi da amfani da ni'imomin Allah shi kenan wa hadha tamamul yas malai ce duk wanda ya ga wanga matsayi in da ya nazari a kan shi da hankalin shi sai ya ga cewa wallahi babu wani abu mai tsoratarwa kamar irin wanga matsayi domin me kowa ya zama wajibi a kan shi ya yi ƙoƙarin hana kan shi faɗawa cikin irin wanga yanayi ta hanyar mi yarda da saƙon Allah da kuma aiki da shi akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin littafi na Imam Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya faɗa cewa inna allaha shi ne Allah ya kabbali tawbata yana amsar tuba ta bawa malam ya gurur inda ya zamanto laihin da bawan ya yi bai yi girman kai ba kuma bai sa waɗansu suka kafurce a cikin kafurcin jishi ma inda ya bawa ya tuba ga Allah baya a kan laihi da ya na kafurci kuma bai yi girman kai ba bai sa waɗansu suka kafurta ba to baya da matsala Allah yana yahe mishi idan ya tuba ga Allah ashe akan haka an muka diba ayan mu kafirai sun yarda da zunubinsu da laihinsu kuma akan haka sai suka cancanci ni suka cancanci nisanta su daga rahaman Allah ta'ala ashe akan haka mu yi kokari kamar yadda waga hadisi ya faɗa mu gaggauta tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya zamanto in so samu ne mu gaggauta shi ya zamanto mu yi shi tun yanzu aya ta 12 a cikin ta ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim inani kata kenan akan haka ma'ana ita waga aya Allah yake alkawali anan Allah ya dau alkawali yace yayi tanadi ga mutane su kuma bangaren guda wanda suke mummunai ne, wadanda suke tsoron Allah, suke biyayya a gare shi a hili ko a koye, suna tsoron Allah. Allah sai musu tanadi, yace musu mi shi zai shahe dukkan wani zunubai da suka aikata. Kai a ƙarshe Allah yace ni ne kuma zan ba su lada mai yawa, dalilin wannan tsoron nawa da suka yi. Allazi la ya'lam qadarahu illa Allah, wannan lada wallahi in ba Allah ba, ba wanda ya san girman shi, ba wanda ya san yawan lada. Ma'ana shine Allah zai ba su lada mai yawa da zai sa har su shiga aljanna ranar tashin kiyama, dalilin tsoron Allahnsu da suka yi. Allah ya sa mana daga cikinsu. Akwai wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana ce mashi Sa'id bin Jubair, a ƙarƙashin wannan aya yake cewa al-khashiyatu bil ghaibi, amma kaga tsoron Allah ba tare da ka fitar da shi a hili ba, tsoron Allah ba tare da ya bayyana a hili ba. Mala yace sahabin ne yace hi amanatul khalwa, wannan ita ce amana ta mi, amana ta keɓanta a saman kan bautar Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan sahabi yace an taturkal ma'asiya, ma'ana haka kuma shine bawan Allah ya daina saban Allah. Wa anta qadirun alaiha, a lokacin da kake iya saba ma Allah to kace na bari kuma ba zan yi ba, wannan yayi girman lamari a wajen Allah ta'ala. Ga ka ga saban Allah kuma ba abin da zai hana kai niyya kai shi, sai kace wallahi ba na yi kuma ina tsoron Allah. Wala yaraka ahadun illa Allah, kana iya saban Allah kuma ba mai ganin ka a wurin saban Allah, sai Allah kadai shi ne yake ganin ka, amma sai ka hasa kace kawai na bari, dalilin Allah nake tsoro kawai na hasa. Wa hadha huwa jawharu taqwa as-sadiqa, wannan shine kala na tsoron Allah wanda yake a saman gaskiya ne aka gina shi, irin wanga tsoron Allah. Akan haka bayan magana wannan sahabi, wagga aya tana koyar da mu darasussuka a yau, rayuwar mu da muke a yau shine ni a musan da cewa akwai Allah ta'ala yana ganin mu kuma yana bibiye da mu a cikin duk yanayin da muka samu kanmu a ciki. Ashe ba a hili kadai ba, wai laihi bayanin laihi na hili, hatta da laihi na abubuwan zamani da zamani ya zo da su, misali irin internet ko kuma salula ko wasu abubuwa. Kadda mu yi tunanin cewa abinda muke rubutawa na basa ko na wani cin mutunci ko ko zagi ko wasu abubuwa marasa kyau a sama internet, kadda mu yi zaton cewa Allah baya gani, bai san abin da ake ba. Wallahi duk ɗaya ne, ko ka zagi mutum a hili ko ka zage shi a sama internet, a wajen Allah laifin su guda ne, kuma Allah ya sani. Domin mi duk mutum ɗan adam Allah ya haɗa shi da mala'ikai guda biyu waɗanda suke biye da shi cikin lungu da saƙo ko'ina, kuma suna ga abin da kake aikatawa, kuma suna rubutawa a cikin wannan littafin naka wanda ranar tashin kiyama za a maika maka shi, a ce ma karanta kowa ya ji a cikin taron kiyama, karanta abin da ka aikata. Ashe internet ko kuma salula, duk wani abu da ka kalla, to hukuncin shi ɗaya ne da ka kalle shi a waje, can ma duka Allah ne, kuma hukunci ɗaya ne indai kai musulmi ne, kenan doka ɗaya ce ake aiki da ita. Don haka mu yi tsoron Allah, mu daina tunanin cewa wai in muka yi a can kawai mun sha kuma mun tsira, wallahi ba mu tsira ba, Allah yana rubutawa duka. Mala ya ce fallahu mutalli'un alaina, Allah yana ganinmu hina nazim, ko da mun shiga maɓoyiya an a'yunin nasi, ko da mutane idonsu baya ganinmu, to mu san da cewa ba shi Allah nan ba yana kallon mu, ya san abin da muke aikatawa. Aya ta 13, bismillah.
Wa'tiru qawlakum aw ihharu bi innahu 'alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. هو الذي جاء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير.
To alhamdulillah, bayan waɗanda ayoyi da muka saurara daga bakin Al-Rahma, Allah ya saka da alheri, kenan aya ta 13, wurin da Allah ya ce wa sirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur. Ma'ana waga magana ta Allah, waga aya ita ce istiwa'u sirri wal alani, cewa a wajen Allah fa abinda kai a koye ko wanda kai a bayyane duka ɗaya ne, shi yana ganin su duka, kai ne kake gani a koye kake. Indallahi al-muhit bil mukawinatin nufus wa khadaratil qulub, shi Allah sanin shi da kuma ganin shi da ilimin shi ya sama da dukkan komi yake, babu kamar kwatankwacin shi. Kuma a cikin wasu rayuka da Allah ya halitta, babu sa'an shi ko wanda za a ce ga irin ilimin Allah ko ga irin nashi sama da naku yake duka gaba daya. Wa khadaratil qulub, haka kuma Allah hatta da zukatanmu da muke saka abubuwa a cikinsu kafin mu aikata ko mu faɗi, to wannan abin da ke cikin zuciya Allah duka yana ganin shi kuma ya sani duka, ko ka faɗi ko kar ka faɗi ya san me ke ranka. Ya san ashe haka mala yace fala ya hatajillah li jihadis sam'i li yasma'uha, Allah mu bai bukata la speaker idan zaka yi magana domin ya ji daga wurin da yake, wallahi bai bukata la speaker, yana jinka ko babu la speaker. Bal huwa alim, kai Allah masani ne sama sani sama kan abinda ba a ma hadi ba wanda bai biyo sama kan harshe ba ma tukun. Allah ya san abin da yake cikin raima kafin ya zo harshe. Malam Qurtubi a cikin tafsirin shi ya fassara wannan aya kamar haka, yayi bayani saman kan dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya. Sai ya ce mi kahurai su suka jahilci, mushrikan nan su suka jahilci mi karhin Allah da kuma yadda Allah yake a hakikanin gaskiya, su sun jahilci haka. Sai suka yi zaton cewa wai duk aikin da suka boye suka aikata kawai shikenan a sun sha, domin a tunaninsu Allah ba zai taba gani ba kuma ba za a san me suka aikata ba. Shine Allah sai ya saukar da wannan aya, ya aiko mala'ika Jibril ya kawo mu Annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya tabbatar da cewa Allah ma ya sani, hatta da cikin zukatan kuma yana gani ya san abin da kuke aikatawa. Akan shi ne ita niyya, ai annawaya almustaqirra allati hiya manba'ul aqwal, Allah yana gani hatta da niyoyin na cikin zuciyarku, Allah yana ganin su gaba daya. Wannan shine bayani na Malam Qurtubi dangance da dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya. Kenan shine jahilcin kahurai da kuma tunanin cewa in suka boye to Allah bai san abin da suke yi ba. Akan shi ne aya ta 14 ta yi mana bayani cewa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ma'ana wannan aya shine Allah ya kawo ta ne domin ya yi jan hankali ko ya buga hujja ta hankali ga waɗanda suke iya gano ta da hankalinsu. Allah sai ya kawo ga aya don ya buga hujja a hankalance. Sai ce mi yaya za a yi wani abu da za ka aikata ya ɓoye ma Allah, alhali Allah shi ne ya samar da kai a doron ƙasa, to ya za a kai wani abu ya ɓoye mishi, kuma ya yi ka sanin ya san abin da yake ɗarsuwa a ranka na wasuwasi, Allah ya san wannan duka, da kuma abin da kake ɓoyewa na sirri a ranka shi Allah ya san su duka, hatta da sirrinka ba sai ka hani ba, shi ya san sirrin duka gaba daya. To ya za a yi ka ɓoye ka aikata wani abu kuma ya kasa sani, shi da ya samar da kai ya yi halittanka duka, alhali lokacin da babu kai kwata-kwata shi ya ƙirƙire ka ya halicce ka, to ya za a yi ka yi abin da zai kasa sani ba zai yi ba. Akan haka wannan aya idan muka dibe ta ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah tambaya ce wani nau'i ne na tambaya amma ba dan ba a san amsa ba ana so dai a gwada makafurai cewa abinda suke aikatawa a karkashin hukuncin Allah yake shine yace ala ya'lamu wai shin ba su sani ba shine ya halicce su kuma shine mai dukkanin iko da kudura a kansu to shine malam zamakhshari sai bayani a bangaren balaga sai ya ce mi wagga tambayar da aka yi anan tana nihin tabbatar da abin ne wai ba ba a san abin ba tambaya ce aka yi amma tabbatarwa ce ake yi kamar misali kamar mutum tambaya misali ka ce wai kamar na ji an ce yau da safe ka ci abinci misali kaga dai wagga ba buƙatar amsa ba ke saboda an san tilas za ka ci abinci da safe amma ana so a yi mi a tabbatar da cewa eh haka din ne kuma ka ci abincin da gaske to irin shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya aiki da irin wannan usulubi sai tabbatar da cewa waɗannan kafirai Allah ya san abin da yake rayukansu kuma abin da suke a koyi duka ya sani malam zamakhshari ya ce fa min ghairi limantaki hankali ma baya amsa a ce wai Allah bai san abin da kake yi ba saboda ka koyi kana aikatawa kuma shi ya halicce ka hankali ma baya amsa haka wa wasaful latiful khabir amma kuma wannan sifar ta karshe da Allah ya ba kanshi yace shi latif ne kuma khabir ne mai sassauci ne kuma wanda yake masani wanda sanin shi ya kere sanin dukkan kowa yajma bainar dukka wannan sifa tana kwatanta mana iya kwarewar Allah ta'ala a cikin abin da ya shafi ilimi da kuma mi da iya kwarewar shi domin gano abin da yake a batini ba ma a hili ba to Allah ya san duka waɗannan abubuwa waɗanda har suke cikin batini ma ba wanda suke cikin hili ba akan shi ne aya ta 15 Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur ma'ana wannan aya shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana kyauta ya bamu ya sanya mu a doran kasa ya ba mu arziki kuma ya dora mu akan hanya wadda take tabbautar shi wadda a ƙarshe za mu dace da gidan aljanna kuma ya mana tuni cewa ita wagga duniya ba fa wurin dawama ba ne kuma ita duniya da muke gani wani wuri ne na dan wucin gadi kawai domin mi domin akwai komawa ga Allah wannan tilas mu gane da haka kuma komawa ga Allah nan shine manufa dama domin ba mu zo duniya ba karshe rayuwar mu tana lahira domin duk wanda ya samu dadi a lahira in ka tambaye shi wai a duniya ka taba shan wahala ko da ya shi kowa talauci a duniya in ka tambaye shi in ya shiga aljanna ta zai maka wallahi ni ban ma san na yi talauci ba a duniya ban taba sani ba wanda kuma Allah ya bashi kuɗi a duniya yake kowa arziki a duniya inda zai shiga wuta bayan ya shiga wuta in ka tambaye shi wai ka taba jin dadi a duniya ta zai maka wallahi ni ba ma san menene dadi ban taba shi ba har ya mance kuma rayuwar da za a yi ta can nesa ba kusa ba ta ni wagga rayuwar da muke ta duniya domin anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa mu al'ummar shi duk tsawon kwanakin mu da zamu mafi yawan akwai mafi yawan mutane cikin al'ummar shi ba sa wuce shekara 60 zuwa 70 wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mutane mafi yawa cikin al'umma annabi 60 ne ko 70 kawai sun koma ga Allah wannan shine abinda hadisin ya faɗa ashe kuwa ita kuwa rayuwar lahira ita ce wadda ba ta da iyaka kwata-kwata Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna ranar tashin kiyama kade ga mutanen da suke ba su da gaskiya a duniya wanda suka ki bautar Allah suka ki imani da Allah wurin kiyama kadai kawai. Allah ya ce in za a kiyasta shi a kwatanta shi da wurin duniya, ya ce ka alfi sanati, kamar shekara dubu ne na rayuwar duniya ga mutumin da yake bai yi imani da Allah. Shi huwa ma yake kiyaman nan a yi ta a kare, a sama mashi mahuta. Amma kuma ina, saboda mi kafircin nashi nan kamar yadda muka gani dazu, ba zai bari Allah ya bashi ni'ima ko wata rahama. A ƙarshe kiyamar kanta tsawo gare ta a gare su, kuma sai su ga ta ƙi ƙarewa kwatkwata. To shekara dubu ta rayuwar duniya, kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ba mu ce 60-70, to wane ne yake da shekara dubu a duniya? Babu shi inda mutum na Adam. Ashe kuwa maharin lahira kaɗai shekara dubu ne, to ina yan an je kuma zama can shekara nawa za a yi? Ashe a nan akwai aya babba wadda take gwada cewa duniya ba gidan zama ba ne. Gidan zaman shi ne ina? Shi ne lahira. Shi kuma don a same shi, to Allah sai ya ba mu ni'ima ta abin da za mu ci, ta lahiya, ta duka wasu abubuwa da muke bukata. Kuma ya kawo mana Qur'ani ya ce ga yadda za ku yi ku samu lahira. Ai wannan shi kada ya isa. Ya isa mi cewa mu gane Allah yana son mu, kuma Allah ya mana wannan kyauta ne ba don komi ba, sai don mu dace a can waccan rayuwa wanda za ta dawo ma, ba wa ga rayuwa ba ta wucin gado. A ƙarƙashin waga aya, in muka diba tafsiri na Malam Ibn Kathir, wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ja'ala lakum al-arda zalula, wannan kalimar ta zalula din shi ne mi? Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ƙasa ta zamanto a gare mu kamar hidima ce, kuma unhwanin mu ne, domin dan Adam shi ke iya sarrafa ɗabi'a, shi ke iya sarrafa ƙasa da itatuwa da ruwa da komi don su zamanto unhwani ne a gare shi. To ashe ba wai ilimin siyansu ba ne ya gwada mana cewa a duniya ana iya sarrafa abubuwan da suke cikin duniya don dan Adam ya unhwana da su? A'a, Allah ne ya faɗa a cikin Qur'ani, ya ce da ya halicci ƙasan ma ba don komi ya halicce ta ba, sai don unhwaninmu mu mutane ta zama ni'ima a gare mu. A kan shi ne muke samun zinariya a cikin ƙasa, a cikin duwatsu da ƙasa. A kan shi ne muke samun ƙarahuna, a kan shi ne muke samun ruwan sha, a cikin ƙasa muke samun shuka da muke yi ta abincin da muke ci, a cikin shi ne muke samun hatta da magungunan da muke sha an ba mu da lahiya. Yo, a ganinmu Allah ya yi haka ne kawai, wannan ya faru ne kawai a katari, katari ne aka yi haka? Wallahi ba katari ba ne. Wanda ya yi shi ya san me yasa ya yi, kuma saboda mu ya yi wannan. Ashe ba wani bane yanzu zai kawo maka wani ilimi ya ce ai ga yadda dalilin da Allah ya sa ya halicci ƙasa. A'a, dama ya faɗi cikin Qur'ani shi ya yi haka, kuma ba katari ba ne aka yi. Allah ya ce fallahu ja'ala al-arda hadi'atan qaratan la tamiru bi ahliha, cikin ganin damar shi ya sanya ƙasar ta zamanto ga ta nan ta daidaita kuma tana tsaye, domin in ya so yana iya sa ta kuma ba a tsaye ba ta daidaituwa. Mu yi kuma ba yadda za mu yi kuma ba ta daidaituwa, amma cikin ƙudurar shi ya sa ƙasar ta daidaita, ba za ta iya rubtawa da mutane da suke rayuwa a kanta ba. Don in muka diba Allah in yayi niyya ana yin shi a wurare, sai kaga an yi girgizar ƙasa mutane sun haɗa, amma na ɗan lokaci ne. Shi ma wani nau'i ne na jan kunne ga mu mutane na doron ƙasa, domin mu shiga taitayinmu, mu kiyaye dokokin Allah kuma mu bauta musu. Allah ta'ala sai ya ce mu tashi mimi, mu tahi da idanuwanmu, mu diba mu gani, domin mi? Kada mu kasance mutane ne ci ma zamne wanda ba su so su yi bincike su gano hukuncin Allah da kuma dabaru irin na Allah ta'ala. Allah sai ya ce mu tashi da idanuwanmu, mu zagaya mu gani waɗannan abubuwan na doron ƙasa, mu yi tunani da ƙwallon shin duka waɗannan abubuwan da suke rayuwa ko wanda Allah ya halitta wai katari ne suka samu? Kawai katari ne aka yi? La, wallahi ba katari ba ne. Ma a taƙi, Allah kuma ya tabbatar a cikin waga aya cewa arziki duka nashi shi ke bada shi kuma ga wanda ya ga dama la la kaddalil insanu wahdahu kan wani mutum ya yi tunanin cewa wai dubara shi ce ko kuma wayen shi ne yasa Allah ya samu abu kaza a'a mu gane da cewa duka wannan lamari ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine sharhi na Ibn Kasir a karkashin tawaga aya ta 15 wanda Allah ya ce wallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur bayan wannan bayani na Malam Ibn Kasir akwai wani darasi da ya kamata mu koya ko in ce darasa suka ma da yawa karkashin wannan bayani na Malam Ibn Kasir wannan aya tana gwada mana dubaru irin na dogaro da Allah domin duk wanda ya fahimci wannan aya sai ya gane cewa wallahi a cikin duniya babu mahuta kamar mutum ya dogara da Allah kuma ya tashi shi da kanshi yayi ma kanshi nazari domin gano hikimomin Allah tabaraka wa ta'ala cikin halittar shi wannan aya har yanzu tana mana kasheni da kuma hani saman kanmu zama da kuma dogaro saman kan wani mutum ko ko wasu abubuwa wannan kuskure ne domin duk wani mutum da ka sani halitta Allah ne kuma duk abin da gare shi Allah shine ya ga dama ya bashi kenan yadda Allah ya bashi kai ma kuma in ka roka ka nema Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baka ashe wannan aya tana karantar da mu haka wal yaqin bil nushur aya ga har yanzu tana gwada mana cewa wallahi tashin kiyama gaskiya ne tashin kiyama gaskiya ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine zai saka wuta ma duk wanda yake yayi aiki na gari aiki na kwarai a wannan tun daga ranar tashin kiyama insha Allah ta'ala duba ya zuwa lokacin ya dan ja kenan aya ta 15 insha Allah a nan din za mu tsaya domin kan mu ja lokaci mai yawa kenan akan haka malam ya rihe mana tafsiri da bayani saman kami bayani takaitacce saman kan halin da kafirai za su shiga ciki na harko kiyawa da suka yi dangance da hukuncin Allah sakamakon su sai zo bi an jewa su cikin motar jahannama reni da suka yi zuwa ga manzanni sai zamanto shi ma wannan shi ya janya musu kuma suka yi aiki da hankalinsu a ƙarshe sai mu diwa mu gani waɗannan littattafai duka da muka yi bayani sama su misali tafsiri na Alusi